إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوانا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نفركم من أيوة الله مدعوك تنسركي بوديا ديبام دامر هدوا أولنا يمتشي أولنا مقولي من البركة أولنا مسلتي من صوفا تاريهي a kafuwar tafiyar sunna a wannan jiha ta Kano muna yi wa Allah madaukakin sarki godiya da ya ba mu damar wannan haduwa domin tattauna wannan matashiya wacce take mai muhimmanci kwarai da gaske a tafiyar gwagwarmaya ta yada da kafa sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a doron kasa a da farko kafin fara jawabi akan matashiyar da ta tara mu ina so dan yi tsokaci dan kankani akan batun da malam jaka malam Abubakar Husaini yayi wajen gabatar da ni inda yake cewa Dr. Muhammad Sani Umar shine ya gaji malam Ja'far Mahmud Adam kalma ce da take yawo a bakin mu wasu su ce gado wasu ce halifanci kowa yana fadar yadda yake ganin ya kamata ya fada sanin ku ne cewa dan uwa malam Ja'far malami ne da ya gwagwarmaya na dafsa sunna a wannan kasa kuma kasancewar mu abokansa da muka taso tare muka yi karatu tare muka tafi jami'ar musulunci tare Allah madaukakin sarki ya rubuta dawowar shi domin ya zo ya yada sunna ya share fage ga waɗanda za su zo bayan sa babu shakka duk wanda zai zo bayan shekarun da Sheikh Ja'far tare da ƴan uwansa da suke da'awa a wannan jiha suka yi duk wanda zai zo zai samu shimfida wacce take yalwatacciya ta wannan da'awa din babu shakka sun bude hanya sun gyara tafarki sun sauƙaƙa wasu abubuwa waɗanda da lokacin da muka tafi ana tarnaki a kansu zuwan su ya sa abubuwa da dama sun kyautatu tafiyar sunna ta ƙara fitowa ya yada ilimi da shi da waɗanda suke tare da shi a sakon ƙasa a sakon ƙasar nan daban-daban da wasu ƙasashe na makwabta abinda daman zamu yi idan mun dawo mu tallafa mu ci gaba wajen yada wannan da'awar bayan dawowa ta sanin ku ne da dama daga cikin ku suna halartar karatuka guda biyu waɗanda su na yadda inyi bayan dawowa ta su ne karatun gadon kaya na littafin al'ubudiyya da kuma littafin at-tajridus sari inda mun gama al'ubudiyya din shi kuma at-tajridus sari muna ci gaba bayan gama al'ubudiyya muka san qa'idatul jalila fi at-tawassul wal wasila ban yadda in fadada karantarwa nan da can ba saboda ni bukata ta a samu ilimi domin ilimi shike raya al'umma ba wai a samu guraren da kake zuwa kana karatu ba sannan kuma a ga girman ilimin shi kansa wanda duk yake da sha'awa akan wannan ilimin to a ko ina yake a cikin ƙwariyar Kano gadan kai bata masa nisa ba baya bukatar sai an sa masa karatu a unguwarsa wannan shi zai sa ya ji muhimmancin abin da yake nema sannan kuma wannan shi zai bawa shi mai karantarwa dama na yi wa kowane karatu da zai yi kyakkyawan shiri idan ya je ya bayar da wani abu wanda al'umma za ta amfana da shi na ilimi sabanin idan karatu yayi yawa to shi kansa ba zai samu damar ya shirya kansa yadda ya kamata ba saboda abubuwa sun yawa ba zai musu shiri kyakkyawa ba to wannan abu yazo ya faru Allah madaukakin sarki ya kaddara Sheikh Ja'far zai tafi zuwa zai koma zuwa gare shi wajen kare wannan sunna din da ya dauka dole ne bayan ya tafi abubuwan da ya assasa na alkhairi mu da muke tare da shi aminansa da muka taso tare sama da shekara 20 dole ne mu ga cewa wannan abin da ya assasa ba mu bar shi ya salwanta. Yana daga cikin wafa'i da zamu yi masa shine mu kula da abin da ya assasa na alkhairi mu ga cewa ya ci gaba ya dore, Allah ya ci gaba da bashi lada akan abin da ya bashi a baya. Na tabbata koda ɗaya ne daga cikin haka ta faru gare shi bayan ya assasa wani abin alkhairi, Sheikh Ja'far ba zai bar abin da ya tafi ba, zai ci gaba da kulawa da shi kuma a dore, a ci gaba da dora akan inda aka tsaya. Wannan shine abin da muka yi. Abin da Sheikh Ja'far ya assasa na ilimi ya kamata kada mu bari ya lalace ko ya kama wata turba wanda ba nan ya kamata ke ba. Yana daga cikin wafa'in da za mu yi masa shine mu tsare waɗannan ayyuka su ci gaba su kyautatu, watakila su kasance ma yadda suke amfanarwa sama da lokacin da yake da rai. Wannan shine zai bawa abokan adawa ɓacin rai da baƙin ciki, kuma wannan shine kuma zai sa ladan da yake samu ta ƙarƙashin wannan ayyuka ya dore. Saboda haka cikin mafi muhimmancin karatuttukan da Sheikh Ja'far yake yi babu ya karatun gadan kaya na tafsiri, duk da cewa yana da karatuttuka da yawa. Don haka muka ga cewa ya kamata mu tsaya akan wannan karatu da sauran karatuttuka da yake yi su ma a ci gaba. Don haka ko kula ni wani bangare na dauka daga cikin ayyukansa, amma akwai wasu bangaren kuma da wasu suka dauka, wasu abubuwan kuma dole mu hakura ba yadda za mu yi su. Don wasu a bisa tsammaninsu, tunda Sheikh Ja'far ya tafi, ya kamata Muhammad Sani Umar ya zama kamar photocopy ne na Sheikh Ja'far. Sai zo su yi maka Sheikh Ja'far san da yana da rai yana zuwa gu kaza gu kaza gu kaza, yana yi mana kaza da kaza da kaza. Muhammad Sani ba photostat bane na Sheikh Ja'far. Sheikh Ja'far yana da abubuwa waɗanda na sha bamban da shi, kamar yadda kuka sani kowane duk halitta ana samun bambanci tsakanin wani da wani. Ko Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zauna, Sayyidina Abubakar, Umar, Usman, Ali, kowa za ku ga da inda abinda Allah ya hore masa. Kowa da irin gudunmawar da yake da ita da ɗabi'ar da yake da ita, wani mai sanyi, wani mai zafi, wani tsakatsakiya, wani mai kuɗi, wani marashi, wani jarumi, haka dai tafiyar take. An gane ku? To wannan abun ba zai canza ba a tsakankanin kowace al'umma, haka za a yi ta samu. Sheikh Ja'far mutum ne mai kazar-kazar a je nan a je can, a tsugona nan a tashi a je can a zauna a yi wannan a yi wannan. A ɗabi'a ta ɗabi'a ce ta buƙatar a yaɗa ilimi a karance sama da yadda za a yaɗa shi ta hanyar lecture ko muhadarori irin wannan. Shi yasa za mu ga ban cika muhadara da yawa. To muna da bambanci da Sheikh Ja'far anan. Mu a gurinmu ma muna ga ya kamata da ma ya rage laccocin ya tsaya wajen ya gina ɗaliban su zama fiffike tare da shi, ta yadda wani gurin ba ma sai ya je ba za su je su yi abin da zai yi, za su je su yi abin da zai gamsar. Wannan ta sa ya buɗe karatun gadan abin da masallacin ɗorayi wanda yake yi wa ɗalibai Asabar da Lahadi da ranar Litinin a ranar Talata, a samu wasu wanda za a dinga ba su tsantsan ilimi. In ka je gurin ba za ka ji kabarbari ba, ilimi ne kawai ake ba da shi tsagoro. An ja aya, an ja hadisi, an yi irabin, ta wace kabara za ka yi? Ba ma'allin kabara ba ne. To amma shi wannan da ake ba wa ɗin zai yi ilimin da zai iya zuwa wani gurin ya yi bayani ya ba da sha'awa a yi kabara ɗin. To saboda haka ba zai yiwu ba ka zo ka ce ai Sheikh Ja'far yana zuwa ƙauyen mu ya taɓa zuwa sau uku sau huɗu, abinda yake gaya maka kai ma ya kamata ka ci gaba da zuwa. A ba zai yiwu ba. Ba za a daina lakcoci ba duk sanda munasaba ta taso, kamar yadda na shi yanzu lakca ce aka tsara kuma za a yi. Amma ba lalle ne a same ni kamar yadda aka Sheikh Ja'far yake ba, ko da yake shi ma da ƙarshe ɗin ya ɗan yi wahala. Shi ma ɗin ya ɗan yi wahala. To ba lalle ne ni in zama haka ɗin ba, yau ina can yau gobe ina can jimi ina can a ko kafin Sheikh Ja'far ya rasu akwai ayyuka da yawa a kaina waɗanda ina yin su. wasuwance Ja'far ayyukan karuwa suka yi, ba wai da haka nake kwance ba, ina shan fanka yanzu kuma aka samu aikin yi, to haka ce ga wani aikin ka can ka je ka yi. To mun san cewa Allah madaukakin sarki ba zai gushe ba yana tayar da irin su Sheikh Ja'far da cikin al'umma, ba mu san abin da Allah ya koya a nan taron ku ba. Ta akwai wanda za su ba da gudunmawa sama da Sheikh Ja'far, suna nan Allah bai nuna mana su yanzu ba. Da ba Sheikh Ja'far Allah ya samar da shi, da muna jin irin gwagwarmayar su Malam Abubakar Gumi suka yi tasu suka gama, Allah ya kawo Sheikh Ja'far. Sheikh Ja'far ba halifan wani ba ne, ko halifan Gumi ne, ba halifan Gumi ba ne. Saboda haka mu ba irin tafiya ce ta ɗariƙa ba wanda ake gadon abu, ta yadda idan ba wani to a samu wani ya gaje shi daga gidansu ko da bai cancanta ba, amma ba wannan tafiyar ba ce. Yanzu idan ba ni ta yi wanda zai zo, wataƙila ma ba a taɓa sanin shi ba, amma dai zai iya gabatar da abin da zai gabatar na ilimi. Saboda haka mu tafiyar sunna haka take, an gane ko? Saboda haka wannan halifancin ba mun ba san shi ba a tafiyar sunna, ko kun taɓa ji an ce ga wani halifan ba? Ni ne ban san a tafiyar sunna wanda shugabancin Imamatul Kubra shi ne ake khulafa'u, amma irin wannan daman fi'ilan duk wanda ya zo ya mai bayan gurin khalifan sani, to amma ba sai ai ta faɗa ba kamar wani title, shi in ka ce ni khalifa shi kuma khalifan waye, shi wa ya naɗa shi? Karatu ne ko da ba ni wani ne zai, kuma ku ba za ku so karatun a daina ba, shi kenan. Yau ba ni Malam Abubakar Hussein zai zuwa ci gaba. Saboda haka al'amarin yana da sauƙin ganewa in wanda yake so ya gane ni. Kada wani ya ce a ba dai ka so ka dinga halartar laccoci irin yadda malam yake, ni da ba. Wato rasuwarsa ba za sa in canza daga ɗabi'ata da Allah ya halicce ni da ita ba. Ɗabi'ar nan da Allah ya ce tana nan, shi ma ya sani da ita. Saboda haka muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa, ya ɗansa, ya masa rahama, mu kuma da Allah maɗaukakin sarki ya bar mu da sauran kwanakin mu a gaba. Allah maɗaukakin sarki ya azurta mu da imani da jajircewa da haƙuri akan wannan tafiya. Allah maɗaukakin sarki ya karɓi rayukan mu a kanta kamar yadda ya karɓi Yunan Sheikh Ja'far Mahmud Adam akan wannan tafiya. Matashiyar wannan zama namu ita ce matsayin malamai addinin musulunci, babu shakka wannan matashiya ce mai girma, domin duk sanda aka yi maganar ilimi to an yi maganar wani abu da kowa yake so. Ba na jin akwai wanda zai ce shi baya san ilimin nan, ilimin nan yana damunsa, baya san shi. Duk wata zuciya, duk wani rai, duk wani mutum mai hankali nitsatsi da an faɗi kalmar ilimi zai sha'awata, ya isa ya nuna maka falalar kalmar ilimi, za ka ga cewa wanda baya da shi ma so ake a ce masa yana da ilimi. Wanda baya da shi sha'awa yake, zai ji daɗi ka ce masa mai ilimi. Sannan ya isa ka gane munin jahilci, wanda yake da jahilcin ma ba so a jingina masa ita. Gashi jahilin ne ba ilimin, amma ba zai so a jingina masa jahilcin ba, a ce masa jahili. Ko shi zai yi magana ba zai ce mu jahilai ba, ce mu da Allah bai bawa ilimi ba, ba zai ce mu. Kalmar mu da Allah bai bawa ilimi ba daidai take da kalmar, amma ba zai faɗi dan muni, tana da muni kwarai da gaske. To wannan shi zai fito maka da matsayi na ilimi kansa. To duk wanda ya sifantu da wannan sifa dole ne ya zama yana da wannan matsayi shi kansa. Allah maɗaukakin sarki ya yaba ilimi da malamai a wurare da yawa cikin Alkur'ani, wanda kun shaji ana karantawa shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al-'alimul hakim. Allah ya yi shaida, haka nan malamai, haka nan mala'iku sun yi shaida, haka nan waɗanda Allah ya bawa ilimi sun yi shaida, wanda yake tsaye da adalci cewa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai. Wannan ayar ita kadai ta isa ta nuna matsayin malamai a cikin al'umma, matsayin malamai a cikin musulunci. Ku duba yadda Allah maɗaukakin sarki ya kafa shaida da malamai. Asali ba ka kafa shaida sai da mutumin da ya aka yadda da shi, adali ne, amintacce ne, mai gaskiya ne, ya cancanci ya yi shaida, da shi kake kafa shaida. Ashe Allah ya zaɓo malamai ya kafa shaida da su, wata shaida ce yake bayarwa cewa adalai ne, amintattu ne, masu gaskiya ne, sun cancanta su zama shaidu. kaga wannan bangare ne guda ɗaya daga cikin abinda wannan aya take nunawa na falalan malami ko wanda Allah ya bashi ilimi. Abu na biyu, sai Allah ya haɗa shaidarsa da tasu da ta mala'ika. Yace shahidallahu annahu la ilaha illahu wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'imun bil qist. Ya haɗa shaidarsa da ta mala'iku da tasu, ashe wanda yake nuna wata tawaga ce mai albarka, tawagar da za ta zantare a jeri jerin gwano ɗaya da Ubangiji da mala'iku, ba ku shakka tawaga ce mai albarka, tawaga ce mai falala mai daraja. Sannan abu na uku, za mu ga Allah maɗaukakin sarki ya kafa shaida da su akan wani babban al'amari, ba ƙanƙani ba, akan abin da ya shafi tauhidi. Tauhidi shine ƙololuwar musulunci, ƙololuwar addini, shine dunƙulallen saƙo da Allah maɗaukakin sarki ya ba wa dukkanin annabawa da manzanni da ya turo. Kaga ita kanta shaida tana da alaƙa wajen girmanta da darajarta da abin da aka kafa shaidar da ita akai. Shaidar da za ka yi a kan wani dabino ƙwaya ɗaya ko ƙwara uku ba daidai take da shaidar da za ka yi a kan 100,000 ba. Wannan abu ne ɗan ƙanƙani, kowaye zai iya ba da shaida a yadda, saboda girmansa bai kai girma ba. 100,000 ba daidai take da 100,000,000 ba. Ce mulmin 100 ake yi musu ana neman shaidu, lallai shaidun da za a samu sai sun fi nauyi da girma sama da wanda za a kawo wa 100,000. To bare kuma abin da yake tauhidi, wanda shine ƙololuwar komai, Allah ya zabe su suka zama su ne masu shaida akan wannan babban abu. Kaga wannan babban matsayi. To Allah maɗaukakin sarki ya faɗi wannan don ya nuna matsayi na malamai a cikin al'umma. Kamar yadda Allah yake cewa hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna innama yatadhakkaru ulul albab. Yanzu waɗanda Allah ya ba su ilimi za su taɓa daidaito da waɗanda bai ba su? Za su zama ɗaya? Ba za su zama ba. Allah ya kore daidaito tsakanin waɗanda ya ba su yalwar ilimi da waɗanda bai ba su ba. Kaga ashe daidaita su a matsayi zalunci, Allah ya kore wannan daidaito. Shi yasa ya ce babu waɗanda suke wa'azantuwa su gane su faɗaku sai masu hankali. Haka nan Allah maɗaukakin sarki a wata ayar yake cewa wa tilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma ya'qiluha illa al'alimu. Waɗannan misalai ne, Allah ya bada misalai da yawa a cikin Alkur'ani sun kai 40. Yake cewa to waɗannan misalai ne da muke faɗa, muke gaya wa mutane, amma babu mai fahimta su sai masu hankali, sai masu ilimi. Babu waɗanda suke fahimtar waɗannan misalan da muke faɗa sai waɗanda Allah ya ba wa ilimi. Shi kaga wannan babbar shaida ce, babban matsayi ne Allah maɗaukakin sarki ya ɗora masu ilimi a kansa. Shi yasa wasu daga cikin magabata idan suka karanta Alƙur'ani Allah ya kawo wani misali ba su gane shi ba, suka fashe da kuka. Shi yanzu mu ashe ba ma cikin masu ilimin kenan, ba ma cikin, saboda Allah ya ce wa ma ya'quluha illa al'alim. Haka nan Allah maɗaukakin sarki yana cewa innama yakhsha Allaha min ibadihi al'ulama. Kadai waɗanda suke tsoron Allah daga cikin bayansa su ne malamai, su ne masana, su ne waɗanda Allah ya ba wa ilimi. Ka duba Allah maɗaukakin sarki sai ya taƙaita tsoronsa cikin masu ilimi. Aka yi amfani da kalmar da take nuna takaita wannan sifa a tattare da malamai, ita ce kalmar innama. Inda ka ji innama a larabci tana tufidul hasr, tana nuna takaita wani abu a cikin wani abu. Kamar a ce innamar rajulu zaidun, ai zaidu shi ne mutum. A lokacin da kake faɗa wannan ba ƙaramin yabo kake wa zaidu ba, kamar kana takaita matsayi na mutum da sifa ta mutuntaka tattare da zaidu. Kamar ka ce ba wani mutum in ba zaidu. To sai Allah ce innama yakhsha Allaha min ibadihi al'ulama. Wato Allah maɗaukakin sarki ya taƙaita tsoransa cikin masu malamai, cikin masu ilimi. A dalili da mai, saboda su suka san Allah, su suka san girmansa, su suka san haibarsa, su suka san ukubarsa, su suka san ni'imarsa, su suka san kamunsa, suka san rangwamansa. don haka su za su fi sanin abinda ya kamata su yi su kiyaye haƙƙin ubangiji. Shi yasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yake cewa ana a'lamukum billahi wa akhshakum bi, na fi ku sanin Allah don haka na fi ku tsoron Allah, saboda ya fi sanin Allah ya fi tsoron Allah. Wanda kuma yake da tsoron Allah wannan shi ne karɓaɓɓe a gurin Allah, shi ne zai samu rahama da aljanna ranar gobe kiyama. Allah ce dhalika liman khashiya rabba, aljannatai da Allah ya alkawari ta waɗanda suka ji tsoron Ubangiji. Shi yasa Ibn Mas'ud yake cewa kafa bi khashiyatillahi ilman, wanda dukka ganshi mai tsoron Allah to wannan kawai ya isa nuna maka ilimin da yake tattare da shi. Shi yasa malamai suke cewa ba yadda za a yi ka saba wa Allah, a lokacin da kake saba wa Allah sai ilimin saninsa da girmansa da haibarsa Allah ya zare maka shi, sannan ka yi saba. Wanda zai saba wa Allah yana, wanda zai saba wa Allah tabbas kafin ya saba wa Allah sai an zare masa sanin girman Allah a zuciyarsa, sai ya dawo jahil. Ce la ya'sillaha illa jahil, sai an cire haibar ilimin, nurin ilimin, hasken ilimin daga zuciyarsa, sannan ne kuma zai saba wa Allah. To haka nan Allah yana cewa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, Allah yana ɗaukaka mu'minai da darajoji, yana ɗaukaka kuma waɗanda Allah ya bawa ilimi da darajoji sama da wanda ya bawa sauran mu'mini. Matsayi ne Allah maɗaukakin sarki yake ƙarawa ƙari akan wanda ya ba su. Idan muka ce za mu yi ta kawo ayoyi da suke maganar girman malamai da matsayin mai ilimi a cikin al'umma, to sai ayoyin kawai su zama sun cinye lokacin laccittawa, don haka dole mu taƙaita a kan wasu. Haka nan idan muka dawo hadisan ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, su ma za mu ga hadisai tili waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ishara zuwa ga matsayi na malamai, kamar hadisin Muawiya wanda yake cikin sahihai littafin Bukhari da Muslim. Ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din, wanda duk Allah yake son shi da alkhairi sai ya bashi ilimi na addini, sai ya bashi fahimta ta addini. Malamai suka ce mafhumul mukhalafa na wannan hadisin man lam yuridillahu bihi khairan la yufaqqihu fid din, wanda duk Allah bai so shi da alkhairi ba sai ya sanya shi ya zama jahili, ya zabi jahilci, ya ci gaba da tafiya akan jahilci. Duk wanda ka ga yana fafutukar ya san hukuncin Allah cikin abinda Allah maɗaukakin sarki ya ɗora masa nayi ko bari, to wannan Allah ya so shi da alkhairi. Kuma ka duba annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce man yuridullahu bihi khairan, sai aka kawo shi na kira, ba a ce man yuridillahu bihi alkhaira ba, ba a faɗi alkhaira ba, sai aka ce khairan. Wannan tankir ne na ta'zim dan a nuna maka girman alkhairin da zai samu, kamar a ce man yuridillahu bihi khairan aziman yufaqqihu fid din, wanda duk yake Allah yake san alheri tattare da shi, kuma alherin babba. Wannan tanwini da yake cikin kalmar khairan shi yake nuna girman alkhairi din, domin nakira takan zo ne ta'zim, a kawo abu nakira dan a nuna maka girmansa. Faghashiyahum min al-yamm ma ghashiyahum, Allah da yake ba labarin Fir'auna da mutanansa yayin da suka yi runduna suka yi zuga suka bi annabi Musa alayhi salam da jama'arsa, da Allah ya tashi halaka su, ya halaka su da wannan teku, sai ya ba mu labarin ce faghashiyahum min al-yamm ma ghashiyahum, sai aka kawo ma annakira, sai wani abu a nan ana nufin wani abu babba na daga teku sai ya lullube su, amma sai aka yi amfani da kalmar nakira, domin nakira ɗin ita ke nuna girman abu. Shi yasa Allah ce man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira, wanda duk Allah ya bawa hikima ita ce ilimi, to ya bashi alkhairi mai yawa, kaga sai a can aka fito maka da sifan nakira din, sifan nakira din sai ta zama kasra ce, ba a ce khairan ma'luman ba, ce khairan ma'rufan, khairan makhsusan, sai aka ce khairan kathiran, alheri mai yawa. Shi duk wanda Allah ya bawa ilimi ya tattara masa alkhairi mai yawa. Haka nan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-ulama warasatul anbiya, wa innal anbiya lam yawarithu dina ba su hakuri ba, haka fito tun da su suke da bukata sun hakuri bana. Zai mutum zai zo ya yi sallama ɗaya, ya yi biyu, ya yi uku, wanda sunna ta aji sai ya yi talatin, ya buga ya buga ya buga, ko me ake yi sai an buɗe masa wannan bala'i. Uku fa aka ce ka yi uku fa, amma mutum sai ya maka talatin. Za ta wayan nan ya kamata idan ka buga ɗaya biyu uku ka ci ba ɗaga ba, to ka ba da hanzari watakila akwai wani, amma wani sai ya yi biskol 20, kuma wannan biskol ɗin 20 ɗin ya yi su ne don ya kafa maka hujja. Ai malam na yi ta bugowa, za ka ga biskol ɗina ba ka gani ba, don bai baka ɗauka ba, bai san bai kake ciki ba, wayan nan ba gaya masa za ta yi bai take ciki ba. To haka Ibnu Abbas yi, da haka ya samu ilimin da ya zamana a zamaninsa, kuma bayan tafiyar manyan sahabbai kowa gurinsa yake komawa, kai tun lokacin ma sahabbai suna nan, tun lokacin sahabbai suna nan. Muna ganin sayyidina Umar sanya shi yayi cikin majalisar shura ta manyan sahabbai, waɗanda da su aka yakin Badar, yakin Uhudu, da su aka je Hudaybiya, ya kawo shi ya sa har wasu manya suka ji ba daɗi. Ya khalifata Rasulullah, ya za a yi yaro sa'an ɗanmu kuma ya zama da shi, za a zauna a tattauna a shawara, mu ma muna da ƴaƴa ka basa sai mu kawo su. Sai na Umar ya ce za ku sani me yasa na kawo shi, sai ran da ya ba su tambaya a kan idza jaa nasrullahi wal fath, a gaya masa me take nufi, duk suka yi ta bulumbutuwa. Sai shi Abdullahi dan Abbas shi ne ya ce wannan surar saukatta tana shela ne ga musulmi cewa ajalin manzon Allah ya kusa. Sai da Umar ya ce yaro tana tare da kai, galan nan suka saffala lasa. To addu'a ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi masa, Allahumma allimhu at-ta'wil wa faqqihhu fi ddin, Allah ka bashi sanin fassarar Al-Qur'ani, ka bashi ilimi da addini. Addu'a ce ta ma'aiki. To kuma haka ya zama mutum mai ladabi, mai ladabi. Shi ne yake gaya mana, ya ce shekara ɗaya tur ina so in yi wa sayyidina Umar wata tambaya, amma haibarsa ta hana in masa, ina ganin kwarjininsa, duk sanda ya zo gaban sayyidina Umar sai ya ji ba zai iya. Tambaya ce zai yi ta ilimi, amma yana ganin girman haibar sayyidina Umar, ba dan Umar zai dake shi ba ko ya kyare shi, a haibar abinda Allah madaukakin sarki ya bawa ilimi. Sayyidina Umar din na fahimta na ilimi, shi kuma yanzu mai nema ne, mai bukata ne, ya kamata ya ladabi. Yace sai da wata rana naji za a tafi hajji, kuma sayyidina Umar zai tafi, shi to dama ta samu bara in bi su hajji, ta duba fa in bi su hajji ko na dan samu wani lokaci da zai dace in yi wa sayyidina Umar wannan tambayar. Aka je hajji aka gaba duk aikace-aikacen nan na hajji, aka yi dawafin, aka yi sa'ayin, aka je Mina din, aka je Arfa, aka zo Muzdalifa, aka yi jifa, aka gama komai, bai samu inda zai tambaya. Duk inda aka zauna sai wannan haibar ta bujuro. Sai da aka zo dawowa, an zo wani guri ana kira shi Marrat Bahran, sai sayyidina Umar ya ce zai zagaya, zai biya bukatarsa. Shikenan sai Abdullahi dan Abbas ya wuf, sai ya dauki butar ruwa sai ya bi shi, ya je ya tsaya har ya je ya gama abin da yake. Abdullahi dan Abbas ya kai masa buta, ya ce to sai na ga dama yanzu in tafi ku duba. Sai da ya kaddama wata hidima, shi to ga wata hidima na yi, watakila za ta yi min ceto na in tambaye shi. Sai tashi tambaye ce shi kuwa akwai ayan nan da take cikin suratul tahrim in tatuba ila allahi faqad saqat qulubukum wa ake nifi suwaye daga cikin matan annabi Allah yake magana akan sani yace wa ajaban laka ibnu abbas innaha aisha wa hafsa jabun mamaki wato da yadda kake da kokari din nan wajen neman tafsir alqur'ani yanzu baka san suwaye wannan ayat take magana ai hafsa ce da aisha ka dawo tambayar da zai shekara guda yana bin sa a gindi a gindi amma yanzu zaka ji mallan tambaya garau garau haka ba ladabi ba nuna bukata gani yake wani wajibi ne ma kai wani ma gani yake alfarma ce maka ya tambaye ka alfarma yake ya tambaye ka Imam Az-Zuhri limami ne daga cikin limaman tabi'ai idan ka dauko shi a cikin tabi'ai to daidai yake da Abu Huraira a cikin sahabbai wajen tara hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malami ne nasu Imam Malik da sauran manya-manyan gawurtaccin malaman hadisi yake cewa in kuntu la'ati baba urwa fa ajlis thumma ansarif fala akhru walau shi'tu an adkhul la dakhaltu idhaban lahu zan zo kofar gidan Urwa ibn Zubair ina so in shiga domin in samu wani abu da ilimi to amma bai fito ba ina so kuma yana so ya fito in yi masa tambaya bai fito ba yace haka zan zauna in gaji da jira in tafi ba zan iya shiga ba dan girmama shi wallahi da haka suka yi ilimi da haka Allah ya albarkaci ilimin su da haka Allah madaukakin sarki ya sanya su suka zama suna da lisani sirkin fil akhir har gobe aka kirawo su to za a yi musu kyakkyawar addu'a Allah ya ji kansu har gobe aka karanta abinda suka bari za a yi musu addu'a Allah ya ba su lada ba su same shi ba sai da wannan wato zamu ga duk sanda dalibi ya zama mai ladabi Allah ya fi albarkatar ilimin sa sannan kuma ya fi samun ilimin dan shi malamin ya fi bude kirjin sa tattare da shi yayi ta gaya masa Ibn Jurayj yake cewa mastakhrajtu min ilmi ata illa bi rifqihi ilimin da na kwasa daga wajen Ata ibn Abi Rabah ban kwashe shi ba sai da na zama ina tausasawa ina bin shi a hankali ya tara ilimi mai yawa ya zama bayan Ata ibn Abi Rabah babu ya shi babu ya Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj a Makka wanda Ata shi kuma a zamanin sa ba ya shi gashi dai baba larabe bane da asali bawa ne daga cikin mawali gashi makahu gashi ba mai kyan sura ba mai doro mai kusumbi kuma gashi bakar fata a cikin larabawa farare amma Allah ya daukaka shi kan najm idan Hisham ibn Abdul Malik ibn Marwan ɗaya daga cikin khalifofin Banu al-Abbas yazo ya zauna a fadar sa ta mulki kowane ne daga cikin manya-manyan Qurayshawa din nan yazo kasa zai zauna amma da zarar Ata da wannan sifa gajere dan kusumbi mai da kusasshen hanci yana shugowa kuma gashi bawa baba wani wanda yake da asali irin da nasaba ta Qurayshawa ba yana shugowa sai Hisham ya tashi ya kawo shi kusa da shi kan karaga gimilki sai ya zauna da shi ya ce wannan matsayinsa ne ya zauna da shi ana iliminsa ne ya zauna da shi ana idan ya kasance ba wata nasaba ce da shi ba a cikin larabawa wanda larabawa suna alfahari da nasaba shi bai da ita sannan kuma mauda ne bararren bawa ne ya samu wannan matsayi to ina kuma ga wanda yake ya tattare dukkan waɗannan abubuwa in babu aula shi sa Abdullah dan Abbas ya zama ba kankanin mutum ba ilimi shi yake daga mutum ba abin da zai daga mutum dan ka zama dan wani iyayenka su wani ne sun tara kuɗi sun tara mulki ba shi zai daga ka ba inna allaha yarfa'u bihadha alqur'ani bihadha alkitabi aqwaman wa yadha'u bihi akhari. Wannan alqur'ani shi yake daukaka mutane, shi yake kaskantar da wasu yayin da suka kauce masa, suka yi masa tawaye. Shi yasa zamu ga da dama daga cikin manyan manyan malaman da suka yi shuhura a tarihi cikin tabi'ai, sai mu ga wasu su duk mawali ne. Kaga shi Atha ibn Abi Rabah maula ne ga Muhammad ibn Sirin fitacce daga cikin tabi'ai, ga Al-Hasan al-Basri wanda kuna jin abin nan sa. Al-Hasan al-Basri a zamanin sa kamar jami'a ce mai tafiya da kafafuwarta. Kun san jami'a akwai bangarori daban-daban, zaka karanci larabci, zaka karanci addini, zaka karanci lauya, zaka karanci injiniya, zaka karanci masmati, zaka karanci wace tsiya ce, komai zaka iya karanta a jami'a, akwai komai. To haka Al-Hasan al-Basri yake, jami'a ce. In ka zo da harkar larabci tsantsa kai kawai ba abinda kake bukata sai ayi shayi, to sai dai ka dauka a gurin sa, zai baka abinda baka sani. In ka zo da harkar aqida, to shi zakara ne anan, zai karantar da kai abinda baka sani ba. In ka zo da harkar fiqhu shari'a, nan ma zai karantar da kai. In ka zo batun abinda ya shafi wa'azi da raqa'iq, abinda za su sauye zuciya, su sage laka, to nan ma in yana wa'azi, kalmominsa kamar yadda ake sifantawa, kalimatuhu ka'annaha min mishkatin nubuwa, in yayi magana kai ka ce daga wundan annabci ta fito magana. Shi yasa da dama daga cikin raunanan dalibai wanda ba sa fahimtar abu, in suka ji yayi magana sai su dauka hadisi ba ya jawo, sai su ce ai sun ji wani hadisi daga Hasan al-Basri manzo Allah ya ce kana, ko ba magana, kawai kan magana da tsaruwarta da yadda ta samu mahalli a zuciya, sai ka ji ta kamar ma hadisin ne. Shi yasa da yake cewa laysa al-iman bit tamanni wala bit tahalli walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Imani ba ado bane, imani ba gurace bane, imani shine abin da yayi kafa a zuciya, ayyuka suka gaskata shi, sai raunana suka dauka hadisi yake jawo, sai aka dauke shi a hadisi, zaka ga ana ruwaya sa a matsayin hadisi. Ka duba rubayanu salihin za a gan shi, an ruwaito shi a matsayin hadisi, kuma ba hadisi ba ne, maganar Hasan al-Basri ce. Saboda abinda Allah ya bashi na fasaha da iya magana da kuma yadda magana daga zuci take fitowa, to haka nan dukkan wani wanda ya zo da wata bukata ta ilimi kowane iri ne na zamaninsa, sai ya same shi a gurin Hasan al-Basri. Maula ne, bararren bawa ne, amma Allah ya bashi wannan daukaka. Haka nan makhul Abu Abdullah al-Shami shi ma a Sham, kaga bararren bawa ne, haka Allah ya bashi daukaka shi ma a Indiya. Don haka ilimi shi zai daukaka mutum ya kai shi matsayin da babu abinda zai kai shi in ba ilimin ba, nasaba ba za ta kai shi ba. Annabi yana cewa man abta bihi amaluhu lam yusra bihi nasabu, wanda aikin sa ya dakirar da shi, to nasabarsa ba za ta ciyar da shi gaba ba. To haka za mu ga malamai ko waɗanda suke masu falala sun san darajar masu falala, waɗanda Allah ya ba su falala. Hatta a wajen tafiya ba sa yadda in an zo gurin wucewa su wuce gaba, ba su bar shi ya wuce ba. Idan muka duba a cikin Jami'u al-Akhlaq al-Rawi wa Adab al-Sami' na Khatib al-Baghdadi, inda ya kawo mana kissar Hammad ibn Abi Hanifa, yake iya ruwaito daga babansa, yake cewa ya ga babansa Abu Hanifa da Al-Hasan ibn Umara, ɗaya ne daga cikin malamai marwaita daga Matruk ne, yace ya gansu sun je kan za su shiga wata gada, za su bi kan wata gada ce za a taka a wuce, amma ba ta wuce mutum ɗaya ba. Sai Abu Hanifa ya ce wa Al-Hasan ibn Umar, taqaddam, fara wucewa. Sai ya ce a taqaddam, ni zan fara wucewa? Taqaddam anta, kai ya kamata ka fara wucewa. Fa innaka afqahuna wa a'lamuna wa afdaluna, kafi mu ilimi, kafi mu fiqhu, kafi mu falala, kai ya kamata ka wuce. Haka za ga Abdullahi dan Abbas ya zo ya kamo linzamin dokin Zaid ibn Thabit yana ja, Zaid yana saman doki shi yana tafiya a ƙasa yana jallin zamansa har Zaid ya ce ya kake irin wannan kana dan baffan manzon Allah ya ce a hakaza umirna an nasna'a bi ulama haka aka umarce mu yi wa malaman Zaid ibn Sabit ya girme shi a gurin sa yake karatu haka nan idan ya ga Ubay ibn Ka'ab haka shi ba zai kama zamansa ce kai dan baffan manzon Allah ne kana da matsayi na karaba ya kake haka yace ya kamata malami a girmama shi ya kamata malami a darasta shi saboda haka bai amfani da kusancin sa da manzo sallallahu alaihi wasallam ba yayi ta aika yadda ya ga dama kaga wani lokaci mutum sai ya tunanin shi ai Allah ya bashi kudi ya bashi wadata don haka wannan girwa da ake so a ba wa malamai shi ba sai ya ba su ba ai yana da kudi sai ga ya shiga inda suke da takalmi babu cire ba ya zauna yana magana haka babu ladabi a ciki to malam kufa ne fa malamai kufa za ku gaya mana fa abin nan malam magana ba ladabi shi takamarsa yana da dukiya ai gobe za a zo neman taimakon masallaci a gurinsa ana da bukatarsa kaga wannan ta farin jahili ne bai san matsayin in ya zo gurin wannan ba wai gangar jikin malamin yake darashtawa abinda Allah ya ba wa malamin na ilimi yake darashtawa shi yasa Abdurrahman ibn Abi Layla yake cewa abinda Muhammad ibn Sirin yake cewa ra'aytu Abdurrahman ibn Abi Layla wa ashabuhu yu'azzimunahu wa yusawwidunahu wa yusharrifunahu mithla al-amir yace da naje naga Abdurrahman ibn Abi Layla ɗaya ne daga cikin malaman tabi'i shi naga yadda almajiransa suke girmama shi suke ɗaukaka shi suke bashi martaba kai ka ce wani sarki ne wata rana Abdulmalik Hisham ibn Abdulmalik ibn Marwan ya shigo da ɗan tawagarsa da fadawansa da dogarawansa da ya je ya sauka masaukinsa sai Abdullahi ibn al-Mubarak al-Khurasani wani hamshaƙin malami mujahidi attajiri wato ka samu malamin da ya hada irin waɗannan abubuwa kamar Abdullahi ibn al-Mubarak za ka jima malami ne babban malami ne na hadisi attajiri ne shi yake ɗaukan nauyin wasu malamai yake ba su abincin shekara sai Imamu Malik duk shi yake aika musu abinci yace shi ba dan su ba ma ba zai sana'ar ba dan ya samar musu abin da za su ci su karantar da mutane sannan kuma mujahidi ne haka yake kasa rayuwarsa iko abin da rayuwarsa a shekara sai ya kasa ta uku yayi timetable watanni hudu yana karantar da ɗalibai watanni hudu yana kasuwanci watanni hudu yana can ana jihadi da shi yana sugur a kan iyaka saboda haka ya samu ɗaukaka ya samu falala wannan malami Abdullahi ibn Mubarak sai ya shigo wannan gari da wannan khalifa ya shigo daga nesa sai wata kuyanga daga cikin kuyangin khalifa sai ta hango daddazan mutane ana tabinsa ta ce wancan waye ake bisa haka ta ɗauka wani sarkin ne da ya fi nata aka ce ai wancan wani malami ne Abdullahi ibn Mubarak ta ce to kaga mulki da haka ba irin mulkin gidanmu ba da ba za a tara mutane kamar haka ba sai da bulala to shi gangar jikinsu yake mallaka shi wannan khalifa gangar jikinsu yake wa mulki amma shi wannan zuciyarsu don haka ba buƙatar bulala to haka suke girmama malamai Imamu Malik kamar yadda wani ɗaya daga cikin malamai ana ce da shi Yahya ibn Abdul Malik al-Musili yake cewa ya zo majalisar Imamu Malik lokacin da yake karantarwa yaga yadda sahabbansa suke girmama shi, suke darashta shi, yace idan ɗaya ya daga miliyan sama lokacin da yake abin nan, yace sai duk ayyukansa kai baka san mutunci ba, baka da mutunci kai, malam yana nan ka dinga daga miliya haka. Amma yanzu sai a zagi malamin wanda ya zagi yana ciki, sai dai a juya a kalle shi, kowa kuma ya sunkuyar da kai, kowa ya sunkuyar da kai, sai a ci mutuncin malami, ɗaliban suna gani a wanda zai magana. Wata rana na halarci na zuwa hutu, sai na je na samu marigayi Sheikh Ja'far yana karatun sira. Na je na same shi a gida ne, sai ce zai fita karatu, sai na ce mu je a nan masallacin Dorai. A cikin karatun an fara ne ko an gama ne na manta, sai yake fada, yake cewa ma zai daina ma karatu, zai ma daina karatu. Lokacin ya yi maganar gyara kwata, a fara kudin kwata, za a tattara kudi a gyara kwata, a sai kafin kudin su yi samuwa. A cikin bayaninsa sai yake cewa a nan lokacin da nake magana, wani daga cikinku ya daga hannu ya ce malam kai nawa ka bayar. Cikinku ba wanda ya ce da shi kanzil, ba wanda ma ya ji a ransa cewa ba daidai. Haka ta wuce, wallahi ina karanta abin nan, ina karanta Al-Jami' li Akhlaq Ar-Rawi wa Adab As-Sami' na Khatib Al-Baghdadi, yake ba da labarin majalisin wasu daga cikin malamai ko dariya kai, sai an fidda kai wallahi dariya, sai akwai ka kawo rashin kunya. Malamai ne manya na hadisi, ba wai 'yan bid'a ba, kun ka dauka maganar bid'a ce, malamai ne na hadisi. Ka je ka duba Al-Jami' li Akhlaq Ar-Rawi wa Adab As-Sami', dariya in kai wacce aka gaba za a ci fita. Allah ya san fidda kai. Waɗannan su suka yi ilimin kuma su suka san matsayinsa. Shi yasa Imam al-Bukhari yake cewa ma ra'aytu ahadan awqara lil muhaddithina min Yahya ibn Ma'in. Ban taba ga mutumin da yake girman malamai ba irin Yahya ibn Ma'in. Suna ga haibarsu, suna ga girman su. Sa'id ibn al-Musayyib, sayyidu tabi'ina, in yazo ya zauna majalisi kamar yanda Abdurrahman ibn Ramla ibn Harmala yake cewa ba wani wanda ya isa yayi karfin halin da zai masa tambaya sai ya nemi izini, sai ya nemi izini. Ma kana ahadun yajtari'u an yas'alahu hatta yasta'zinahu kama yasta'zinu al-amir. Kamar yanda ake neman izinin sarki, haka ake neman izinin sayyidu tabi'ina, Sa'id ibn al-Musayyib. Wani yana kuzuzu ta Malik, yana yabansa, shi ne Ibn Khayyat, yake cewa ya da'ul jawaba fala yuraja'u haibatan wasa'iluna nawakisul azqani nurul waqari wa izzu sultani tuqa fa huwa al mahibu wa laysa za sultan. Kai tambaya ko wani abin da yazo ke bukatar jawabi, Imam Malik yayi shiru, bazai ce komai ba, saboda kwaljini ba wanda zai ce malam maganar nan, ba wanda zai iya magana. Wasa'iluna nawakisul azqani, ba su tambayar kowa yayi haka da zuwa. Kamar yadda hadisai barkatai suka zo suka sifanta majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idan ka zo ka ga sahabbai ka anna ala ru'usihim at-tayr, kai ka ce tsuntsu ne a kansu. Wanda ya tsuntsu yake kan shi baya son ya tashi, yaya kake san zai zama? Cikin nutsuwa, ba soshe-soshe, ba harbe-harbe, an nutse. Da ce nurul waqari, haske na nutsuwa, wa izzu sultani tuka, izza ta iko na tsoron Allah, fa huwa al-mahibu, shi ne wanda yake da haiba, wa laysa za sultani, amma ba wai don haiba ce ta sarauta ba, haiba ce ta ilimi. To, haka malamai suke da matsayi a cikin al'umma. Wannan ba shi yake nuna malami ma'asumi ba ne, ba shi yake nuna malami baya kuskure ba, malami zai iya kuskure sawa'u kuskuren ya zama babba ko karami. Kuskuren sa ba shi zai cire masa wancan matsayi ba, wancan matsayi ne Allah ya bashi. Sai kai ta'amuli da kuskuren sa a matsayin sa na shi mutum ne, amma wancan matsayi kuma da Allah ya bashi kada ka haramta masa shi. Kada ka saki bakinka wajen zagin shi da bacin shi da aibata shi, wannan ba daidai ba ne. Kuma ka sani yin haka ba wai shi malamin kawai ka cuta ba, ka cutar da al'umma ne, ka cutar da addini, saboda abinda yake tattare da shi na ilimi kana kokarin ka hana mutane sauraron wannan ilimin da yake tattare da shi. Kaddara yayi ba daidai ba, kaddara ya maka ba daidai ba, wannan kada ya sa ka salwantar da haƙƙin al'umman da yake tattare da shi, shi ne ilimin da Allah ya bashi. Domin sukar malamai, sukar malami ba shi kadai abin zai shafa ba, har waɗanda suke amfanuwa da shi abin zai shafe su. Za mu ga magabata daga cikin misali da zan ba ku. Imamun Nasa'i, wa yana jin sunan sa, rawahu Nasa'i, sunan shi Ahmad ibn Shu'aib. Lokacin da yake neman karatu sai ya je majalisin Al-Harith ibn Miskin, ɗaya ne daga cikin manyan malaman hadisi a zamanin, amma yana da zafi, baya ragawa. In zaka zo karatu gurinsa ba zai amince ba, sai ka kawo tazkiya, ka kawo takarda daga wasu malamai sun ce wannan mutumin kirki ne, ya kamata a kyale shi jikan shi. Baya kyale ka zauna irin yadda haka nan aka kuran mutum, duk sanda ya zauna sai ya hanga ya ga waye sa bako, in ya ga bako ya kore shi fita. Yana haka wata rana Imamun Nasa'i yana matashinsa, kuma yana matashinsa mutum ne mai sanya cancar gayu, kamar yadda matasa ake ai gayu ai kwalisa, ai zo ya zauna, shi bai san waccan dokar bane ko menene, ya zo ya zauna. Imamun Nasa'i na hango shi, ya sha wasu kaya, ya yi ado, ya ce wancan fa, aka ce wani yaro ne Ahmad, ce to a fita da shi, a fita da shi, ya kore shi cikin kara garin kana. Ka gaba kuma magana ka takarda ya riga ya abin kaddara ɗaya daga cikin ku ne nayi wa haka. Zai duba malamin nan, ni ka wuce shi yan na yan aka ci ina yan ku fitar da shi, kan sace ganin ka da kawai yaro ba mutunci, ka dinga kallo, ka dinga kallo na haka, ba ka kauta ido ba. Kaddara kai ne aka yi wa haka, aka fidda kai da ƙarfi aka tura ka bayan garin nan, me za ka yi? Allah ya kiyaye ni, kai sai da Allah ya yi, kai ai wanda aka ce na izin Malik Jafar din da kai shi mugun mutum, kai wallahi ba zan kai labari kuma duk inda ya zauna sai ya zage fafau ko kasa da ya ji abuce yana ana sa karatu na sai ya yi la'ana. Haka nake tsammanin zai zama da yadda na san halin mu, amma mai Imamun Nasa'i yayi sai ya zama na kullun sai ya zo, amma sai ɓoye bayan garu ai ta karatu yana rubutawa. Shi yasa yanzu in kai ne ɗalibi ne, ɗauko sunanin Nasa'i ka buɗa ka ga inda sunan Al-Harith ibn Miskin zai zo, ka ga ya zai faɗi cewa ya karɓi hadisin, zaka ji ya ce akhbarana Al-Harith ibn Miskin qira'atan alayhi wa ana asma, haka zai faɗa. Harith ibn Miskin ya bamu na hadisi, ana karanta masa ina ji, dan kada ka dauka yana zaune ne kamar da sauran ɗalibai suke zaune, bayan ka tangane dan amana ta ilimi sai ya bambance jinsa da sauran ɗalibai, sai ya ce qira'atan alayhi wa ana asma, ana karanta masa ina ji. Dan ka koma tarihin sai kaga me yasa yake faɗan haka, sai kaga wannan kissa ce ta faru. To kaga da haka sai ya samu albarkar ilimin. Na farko bai haramta kansa ilimin Al-Harith ibn Miskin ba, kaje ka duba littafinsa Sunanul Al-Sughra Al-Mujtaba za ka ga hadisan Harith ibn Miskin, ka duba Al-Kubra za ka ga hadisansa, wanda da ya yi fushi ya tafi shi kenan, wannan hadisan ya yi asarar su kuma ya yi asarar su. To haka nan zan ba mu wani misali har ila yau na Ibn Taymiyyah Sheikhul Islam. Ibn Taymiyyah kowa ya ji tarihinsa, mun yi tarihinsa har wuri biyu a nan Kano, a gadan kaya da kuma masallacin Sheikh Abdul Wahab lokacin da aka bude shi. A wannan lokaci kun ji yadda ɗan bid'a, malaman bid'a suka sako Ibn Taymiyyah a gaba, wasu masu suke su ga an yi masa hukuncin ridda, an yanke masa wuya. Ba irin kitififin da ba su kulla ba, a sa shi a kurkuku, a kulle shi, a kawo shi gaban jama'a, a ce za a kure shi, ya kure su, a komar da shi, a ce a ɗauko wani sojan haya, wani Safiyuddin al-Hindi, shi ma a kawo shi, wani Baidi, shi ma Ibn Taymiyyah a kure shi, a ce a mai da shi. Haka aka yi ta yi ta tabu rayuwarsa gaba ɗaya, daga kurkuku sai kurkuku, da ya fito sai ya koma, daga kamar yana fitowa ne dan ya koma. Akwai wani alkali ana kiran shi Alkali Ibn Makhluf, ba maliki ne, ya yi sa'ayi ya ga cewa an zubar da jini Ibn Taymiyyah, ba maliki ne, kusan malikiya sun fi saurin zubar da jini a mazhabar malikiya, dan da nan ne ba wuya. An sha kai wa Ibn Taymiyyah gabansa, shi ne abokin rigima Ibn Taymiyyah, da shi za a je majalisar sarki ya fada, a fada ya fada Ibn Taymiyyah fada, kuma a juma an kai Ibn Taymiyyah sai a kawo shi kotun Ibn Makhluf zai masa shari'a. Ce za ka yi min shari'a, kai ne kuma abokin rikicina, wacce shari'a ce ta baka dama, anta khasmi, kuma kai ne mai min hukunci. Saboda haka shari'a ta kiwa. Wata rana sai wani daga cikin manya-manyan kwamandojin al-sultanin Nasir, shi sarkin da ake kai masa wannan ƙara, ƙararraki na Ibn Taymiyyah, yana ɗaure Ibn Taymiyyah. Cikin kwamandojinsa sai wani kwamanda ya yi yunƙuri, sai ya masa juyin mulki ya kama shi kulli. Waɗancan malaman fada ɗin da da suke kai ƙara Ibn Taymiyyah gurin wancan sarki da aka kulle, sai suka dawo suka koma gindin, kuma wannan sarki mai juyin mulki duk inda ta faɗi shani tawaka, sai suka tare gindinsa. Kuma ana nan su shi kuma wannan da ya juyin mulkin azalimi ne, don haka mutanen gari sai suka yi bore. Saboda haka suka je aka yi bala'i, aka kwace mulkin, jama'ar gari suka kwace mulkin, aka fito da wancan, aka dawo da shi kan kujerar mulki. Ga waɗannan kuma suna jikin wancan. Saboda haka yana fitowa sai tattara waɗannan miyagun malaman, sai danna su a kurkuku, ya fito da Ibn Taymiyyah. To yana tunanin lokacin ɗaukan fasaha, sai kira Ibn Taymiyyah ya zo fada, ce ashe waɗannan miyagun malamai ne, ban gane su ba sai yanzu, don haka ina son ka yi min fatawa a kansu. Kai da kaji ka san ba wai fi sabilillahi bane, ba fi sabilillahi bane. Yana tsammanin Ibn Taymiyyah shi ma yana kulle, yana so ga lokacin ramuwa yayi. Me kuke zata Ibn Taymiyyah zai yi? A abu ne, ai za mu ce ai akarma, ai ran sarki ya dade, waɗannan ai na shagaya maka, waɗanda ai miyagu ne. Mafi ƙarancin abin da za ka nema a ƙyale su kawai a cikin kurkuku, ai ta gana masa azaba. Ibn Taymiyyah ya ce to kaga waɗannan malamai, ya ce kuma malamai su ne zaman lafiyar gari, da su ne Allah maɗaukakin sarki yake kare al'umma. Idan yau ka kashe malaman nan, to waye zai karantar da al'umma? Ka duba wannan magana. Sai Ibn Makhluf fa suna ciki fa, yana ta a kurkuku na Ibn Taymiyyah, yana sa'ayi a sako shi, yace malamai ne, kuma malamai ne, yace in ka kashe su waye zai karantar da al'umma? Shi ne Ibn Makhluf yace, kai Ibn Taymiyyah na mun yi kai kawo yadda za mu kashe shi, ba mu samu iko ba, yau gashi ya samu lakanmu a hannu, amma ya mana afuwa. Allah sai ya ƙara girma idan su.
dan da nan kuma jama'a sai suka ƙara gane cewa wannan malami ne da Allah. Abinda yake yi ba wai kokari yake yi ya bata mu wani ba, dan Allah yake abin sa. Sannan kuma ya nuna al'umma martaban malamai, duk da cewa malaman nan cike suke da kurakurai, kun ji fa kurakuran su ba kana da kurakurai, amma ya nuna masa malamai ne suna da martaba ta malinta. A kyale su lokacin da Ibn Makhluf ya mutu, Ibn Qayyim ya rubu ya samu Ibn Taymiyyah ya ce alhamdulillah Ibn Makhluf ya bar duniya, yana so ya ga Ibn Taymiyyah nuna farin ciki, Allah ya hutar da mu. Sai ce ya kake haka me yasa kake haka? Nan da nan sai ya tashi ce mu je gidan iyalansa, ya je musu ta'aziyya, ya ce kuma daga yau duk wani abu da kuke bukata ko aiko ni zan ba ku. Wancan fa alƙalin da yake ta sa ayyukan sa ya zubar da jinin sa. To wannan shine ɗabi'a halaye ta masu zuciya da take babba mai yalwa, hali na manyan mutane ba ƙanƙananan mutane ba. Don haka kamar yadda Ibn Asakir yake faɗa, yake cewa luhumul ulama'i masmuma wa adatullahi fi hatki astari mun taqsihim ma'luma wa anna man atlaqa lisanahu fil ulama bil thalbi balahu Allah qabla mautihi bi mautil qalbi. Ibn Asakir yake gaya mana yace naman malamai dauke yake da dafi, wanda yace zai ci naman su zai ci dafi. Yace kuma Allah madaukakin sarki al'adarsa ta gudana akan keta asirin dukkan wani wanda ya so zai ci zarafin malamai. Yace duk wanda ya saki harshensa da sukan malamai to sai Allah ya jarrabe shi kafin ya mutu, sai Allah ya jarrabe shi da mutuwar zuciya. Shi yasa Ibn al-Mubarak, wancan malami da muka faɗa, mujahidi attajiri malami, yake cewa duk wanda zai wala kullu man istakhaffa bil ulama faqad khasira dunyahu wa akhiratuhu. Duk wanda zai yi wulakanci ga malamai to ya asara duniyarsa da lahira. Haka matsayin malamai yana da girma ƴan uwa, ba yadda za a yi a ce malamai waɗanda su ne magada annabawa an riga an yi kwandemin ɗinsu an zubar da su an lalata su kuma tafiyar al'umma ta yi. Ko yaya suke a riƙe su a haka, ko sun yi kuskure a yafe musu, babu wani wanda ba ya da kuskure. Sannan a guji ɗaukan maganganun malamai a junansu ana dukan ba ya da kyau. A guji kai ɗan ƙananan maganganu, ai an ji malam wanda ya ce kaza, a ji ana akwai waɗanda aikin su kenan su kuma. Allah maɗaukakin sarki ya mana gamdakatar, ba mu dacewa ai haƙuri na ɗau lokacin ku mai tsawo, amma matashiyar tana da muhimmanci, tsawonta yana da buƙatar sama da haka, amma babu yadda za mu illa mu taƙaita. Allah maɗaukakin sarki ga abin da muka yi daidai, Allah ya ba mu ladansa mu da ku gaba ɗaya, wanda kuma muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ina gaba ma sai an ansa tambayoyi ba saboda lokaci ya tafi.
Kwan Musa Rizalle, Allah ya saka da alheri, kuma ba tare da bada lokaci ba ina umarkar ƴan hizba da ƴan agali a su kewaya domin karɓar taimako ciki da waje. Sai dukkan wanda ba ki da haƙƙin karɓa kar ya karɓa, sai wanda aka samu da uniform ko kuma da wannan koriyar riga, wato ma'ana a zagaya da fatan ƴan uwa za su taimaka. Sana ko wani ɗan uwa ya saya mana lista wanda baya so a faɗi sunansa, to muwa mun yarda da fatan Allah ya masa kyakkyawan sakamako da alkhairi. A wannan lacca ce wacce take mai muhimmanci kwarai da gaske, kuma alhamdulillah malam ya tattabo dukkan ɓangarori wanda ya kamata mu ɗaliban ilimi mu kula da shi wajen girmama ilimi da masu ilimi. Kuma magana ta gaskiya, wannan yana daga cikin sababin da ya sa karatun da muke yi ba shi da albarka, saboda irin waɗannan abubuwa da malam ya faɗa, wanda muna fatan za mu gyara irin waɗannan abubuwa domin Allah ya sanya albarka a cikin karatunmu, kuma ya amfane mu, kuma ya amfani wasu. da aka duba da karbar taimako da za a yi da aka za a kira sallah sannan kuma ɗan tamboyi wannan dan uwa Muhammad Inuwa ya tattara da ku sai ya karanta wannan amsa sannan a tare sallah kuma ina kyakkyawar godiya ga matasan wannan majalisi wannan muke kyakkyawan fatan ko da yau Allah ya kaddara rasuwar mu to mun bar baya wanda za su ci gaba akan abin da muka dora Allah ya saka musu da alkhairi dukkan wanda ya taimaka da limami da dukkan yan committee Allah ya saka musu da alkhairi da haka za a kira sallah kuma daga baya a amsa tambayoyin
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yace Allah ne da malam gida lafiya kuma ya ba mu ikon amfani da bisa abin da muka ji yace Allah gafarta malam kamar wannan kasa da muka binci kanmu a cikin ta akwai malaman sunna kuma akwai na bid'a wanda kokari suke kwarai da gaske wajen su cutar da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah gafarta malam irin waɗannan malamai sukan kokarin cutar da ɗaliban sunna shin su ma za a girmama su koko ba za a girmama su ba malaman sunna kadai za a girmama
bismillahir rahmanir rahim abinda zamu gane akwai malamai akwai kuma ƴan muna malamai ba wai kowanne ne ya daura wani ko ya fito yana surutu a gari yake malami ba duk da cewa kalmar malamin arha ne da ita kowa ma jefa masa malami ake shi ba haushi kowa ma gani balade kawai kamar yadda Balarabe yanzu kalmar sheikh agunsa kaga ba ta nuna wai kai babban kankaje la kasashen Laraba ka ji suna yashe ka dauka wai suna ganin girman ka ne sai ya ce yashe ka dura maka ashar akwai wani dan Pakistan da ya shigo Saudiya yanzu in zai shiga tasi ana ya sheikh sai yake dan jin mutanen sun dauke shi babban mutum yaje masallaci ya sheikh kasuwa ya sheikh duk inda yaje ya sheikh sai fita abin kai mutanen sun san matsayin sa sai wata rana ya shiga gurin cin abinci yana zauna an kawo masa abinci an gaba ce masa ya sheikh sai wani kare sai ya shigo gurin sai ya ji mai bayar da abinci yana ya shi gaya wa kare ya shi ya ce a kare ma ya shi daga ran nan duk wanda ya ce masa ya shi sai da suka yi fada to haka kalmar ba da take a wajen mu ce maka malam sai ka ji ana rika dura ashar ana kuma cewa mutum malam to kuma waɗannan su suka fi yawa gaskiya irin waɗannan malaman na jabu wallahi su suka fi yawa galibi ba ilimin bane wani saboda gidansu da balabi ne ubansa da ya rasu shikenan sai aka ce an nada shi irin nadan nan da muke magana na ƴan bid'a amma wallahi ba abin da ya sani ya ka kawo masa littafi ya karanta maka karatu lafiyayye ba zai iya amma za a gayyace shi wannan uwa ya je zazzage mutane a gayyace shi wannan uwa ya zazzage ahlus sunna a gayyace shi ba da malami bane har ana ce ka girmama wannan meye wannan dan tasha dan daba saboda haka ba in muna maganar malamai muke magana a fahimta ba an gane ku dan kada wani ya je dauka irin wannan tarkacen an kawo shi ba abin da ya sani wallahi in ka zauna kana magana ilimi bai san komai ba shi yasa ma ko bid'ar ce ba zai iya kafata da ilimi irin da zage-zage saboda ka shi ilimi an ce ilimi ana nufin ilmu alkitabi was sunna wanda ya san alqur'ani ya san hadisi ya san maganganun malamai ta yiwu a same shi yana bid'a ta yiwu a samu malami yana bid'a amma ku kula duk sanda malami yake malami ko yana bid'a ba za ka same shi kuma yana wannan tashar wanda kuma ka same shi yana wannan tashar to wallahi ka tsaya ka kula ba malamin bane ko da an sa masa kimemin rauni ana yawo da shi ana daukan shi ana sa shi kafofin watsa labarai dan wani lokaci mu shiga kafofin watsa labarai ita ce take nuna mutum malami ce har fa a radio yana wa'azi fa wannan har fa a radio yana tafsiri wai ya kai matsayin sa yayi shi yasa aka sashi da ƴan siyasa suke saya sai fili ne fa za a saya kawai a sa abin kama radio Kano ka ji abin da ake yau nan tabar gazar kuma duk ka ce wai malamai ba haka ka a fahimci abin akwai cikin ƴan fita a din za ka ga malamin kuma za ka same su masu hankali ne akwai kuma jahilan suna nan su aka fi jin kansu amma an ba su rawanin ilimi laqad hazulat hatta bada min huzaliha kulaha wa hatta samaha kullu muflis saboda haka in mun ce malami ba wai kawai muna nufin malamin sunna ba ko da malamin bid'a ne indai malami ne akwai abin da zai amfanar ba a nuna kacin mutuncinsa san a tarihi akwai malaman da a bid'ar suka rayu amma kuma akwai wani uzurin da ya jefa su cikin bid'a ba wai ganganci bane da tsabar kin Allah yasa suka yi bid'ar haka suka samu kansu cikin wani yanayi ba su san komai ba sai wannan din suke ganin gaskiyar alantar take yanzu ka dauki wasu littattafai na suyudi Allah ya ji kansa da rahamarsa kana karantawa kare ba zai ci ba wallahi amma ko malami ne kuma muna girmama shi kuma muna karanta littafansa kuma muna kiran shi wuce rahimahullah amma gobe za ka ji wani dan bid'a ya dauko wani littafin sai yana maka hujja da shi kuma shi yayi layi littafi akan ganin mala'ika da ganin annabi karara za ku haɗu da shi karara sai wannan ka gabata ne ka ce bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wafatinsa kuma yana fitowa ana ganin shi karara ana gabuwa da shi a lunguna a talurruka kaga wannan bata ne amma yayi littafi akan wannan tadwirul halak fi jawazi ru'yati an-nabiy wal malak yayi littafi ya kara maulidi kaga wannan duk abu bata ne